لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فإلى نفسي أولا وإليكم جميعا ثانيا أيها الإخوة أسوق هذا الحديث النبوي الشريف وأختتم به هذا اللقاء فأنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استحيوا من الله حق الحياء قال قلنا يا نبي الله إنا لنستحي والحمد لله إنا لنستحي قال ليس كذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى وتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء يا يموانا سننكني سننمني قبائل يمو mutane a wannan kasa tamu sun rayu waɗansu watanni a cikin kunci na rayuwa da halin kankanikayi sakamakon hauhawar farashi na kayayyakin masarufi hauhawar da ta shallake abinda hankali zai iya tunanowa ko abinda mai hasashe zai iya yi ko mun saninsa a fagen tattalin arzikin kasa mutane sun samu kansu cikin wannan basifa da bala'i tare da abin da yake garwaye da hakan na rushewar lamarin tsaro ta yadda sace-sace da ta'addanci akan dukiyoyin mutane da rayukansu ya yawaita ya yaɗu sama da da tare da abin da yake garwaye da hakan na koma bayan da ake da shi ta fuskar ilimi ilimin addini da ilimin zamani da zaman kashe wando da bara da maula ta yadda rashin tsari da rutu da rashin sanin makoma suka yaɗu a tsakankaninmu da barace-barace ba kan gado a kan tituna da ƙofar gidaje ya yawaita da abin da yake garwaye da hakan na rushewar tsarin nagartaccen kiwon lafiya a manya da ƙananan asibitocinmu a birane da ƙauyukanmu da yankunan karkaranmu ta yadda fasadi ya laɓaɓo ya shiga cikin jama'a ka iya cewa ba wani ɓangare cikin ɓangarorin al'umma maza mata shugabanni da waɗanda ake shugabanta masu ƙananan shekaru da 'yan tsakatsakiya da dattijai ba sai sai ka samu wani nau'in fasadi da ya yaɗu a tsakankaninsu ɓarna ta zo sai kaka gida falala da kima da daraja da mutunci suna nema su zama abin da za a ambata a tarihinmu sun riga sun shuɗe mutane na cikin wannan masiba da wannan bala'i sai damana ta kankama Ubangiji ta'ala ya malalar da ruwa ya jika ƙasa ya game alherinsa da garurrukanmu hakan ya yaye wani sashi na masifarmu da damuwarmu mutane suka ɗan yi ajiyar zuciya dan kankanin lokaci amma fa ba su warke ba gaba ɗaya daga waccan musiba ta farko ba su kai gatti ba daga cikin waccan katon teku na matsaloli da musibu da suke ciki kwatsam sai kuma aka ce an daga farashin man fetur ya karu waɗansu matsalolin suka sake karuwa tare da shi hauhawar farashin man fetur ɗinnan sai ta mayar da hannun agogo baya dangane da kama da saukin da mutane suka fara gani sakamakon damana da ta sauka waɗansu al'amuran suka ƙara tsada tun da an ƙara kuɗin man fetur abin zai shafi motocin sufuri motocin haya ɗan kasuwar da zai je ya kai hajjin salatin makola a da naira 50 abin ya zama naira 100 ko sama da haka ko makamancin haka wanda zai tafi Kaduna a naira 700 zai zama 1,000 ko sama da haka wanda zai yi sakkwato a naira 800 ko 900 yanzu 1,000 ko 1,200 ko sama da haka dole hakan ya shafi hajar nan da da ta tsaya ta sake tashi sama da yadda take a da sakamakon hauhawar farashi ko ƙara farashin man fetur da aka yi a cikin ƙasar da ita ce ta shida a jerin ƙasashen da Ubangiji ta'ala ya azza da man fetur a sararin duniyar nan gaba daya man fetur ɗin da ita ce hajar wannan ƙasa a daidai lokacin da ya ƙara tsada a kasuwannin duniya har ya kasance gangar man fetur daya ta kai dala 60 dala 70 kai dala 70 da doriya, tare da cewa bajet din kasar gaba daya an yi shi ne bisa ga cewa farashin man fetur a kasuwannin duniya dala 20 da wani abu, amma yanzu ya kai dala 60 da wani abu ko 70 da wani abu. Wannan ranar ina ta tafi? Wallahi ba'a. Wannan ita ce musibar da ake ciki. Hauhawar farashin man fetur a kasuwannin duniya ya kamata a ga tasirinsa a cikin gyaruwar rayuwar jama'a, iliminsu, tattalin arzikinsu, harkokin tsaronsu, cimakar yau da gobe na jama'a, kayayyakin masarufi na bukatun rayuwa essential commodities ya kasance sun yi ƙasa, farashinsu ya yi sauƙi talaka ya samu. Amma ba za ka ji wannan ba, babu wani abin da muka gani na gyaruwar al'amuran. Ga ruwan saman ya sauka, ana kai shi kamar da bakin ƙwarya. Kyauta daga Allah ba dan wani abu da umma, amma yin ruwa yau ba abin da za a gani. Ya Ubangiji, gare ka muke kai kukan launinmu, gare ka muke kai kukan ƙarancin dabaranmu, gare ka muke kai kukan sukurkucewar al'amuranmu da kaskancin da muka samu kanmu a cikin wannan yanayi mawuyacin hali. ƴan uwa musulmi, ya kamata mu san cewa da yawa daga cikin matsalolin nan ba azal ba ce daga sama da Allah ya turo ta zuwa ga mutane, mu ne muka cungulo ta, mu ne muka dawo wa kanmu su, domin zaluncin azzalumai da ta'addancin ƴan ta'adda da ɓarnar maɓarnata. Ubangiji ta'ala ya jarrabe mu da abin da muke ciki. Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma a cikin suratul Shura, wa ma asabakum min musibatin fa bima katabat aydikum wa ya'fu an katsir. Abin da duk ya same ku na wata musiba, abin da duk ya same ku na wata wahala, duk wani kunci da tsanani da za ku samu kanku a ciki, to sakamakon abin da hannayenku suka gabatar ne. Kuma shi Allah ɗin ma yakan yi abuwa ya kyale waɗansu al'amuran baya kama ku da su. Al-Imam Ibn Kathir ya faɗa wajen tafsirin wannan aya, yace abin da aya take nufi, mahama asabakum ayyuhanna, duk irin abin da ko ga ya tafi ku ya ku mutane, min al-masa'ib, na musibu, fa innama an sayyi'atin taqaddamat lakum, hakan ya faru ne dan waɗansu barna da ta'addanci da kuka yi da zalunci da ya kaka gida tsakankaninku, wa ya'fu an kathir, kuma Allah na yin abubuwar da dama daga cikin laifinku, fa la yujazikum alaiha, baya kama ku da su, wa law yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba, inda Allah na kama mutane da duk abin da suka yi babba ko karami, da yanzu babu ragowar mu a ban kasa. Wajibin mu ne yayin uwa musulmi, kowa ya saki lissafinsa, kowa ya saki lale, mu duba mu ga yaya za mu gyara abin da ya lalace na al'amuranmu, har mu samu yayewar wannan musiba da muke ciki, har wannan duhu ya kau, haske ya mai gulbusa. Amma shugabanni, gwamnoni a jiha, kwamishinoni, famanan sakatarori, shayamomi na local government, shugabannin ma'aikatu, daraktoci, manajojin daraktoci, sarakuna da hakimai da dukkan wanda Allah ya dora amanar jama'a a hannunsa, kaɗan ko da yawa, su nake tunatarwa waɗannan hadisai daga taskar manzon jira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ire-iren hadisan da mun sha karanta su a kan wannan mimbari mai albarka. Hadisi na farko daga Abu Ya'la Ma'akal ibn Yasar, Allah ta kare da a gare shi, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa, ma min abdin yastarihi Allahu ra'iya, ba wani bawa da Allah zai ba shi kiwon waɗansu talakawa, da zai ba shi shugabancin wata al'umma, mai unguwa ne shi ko dagaci, sarki ko hakimi, chairman na local government ko gwamnan jiha, commissioner ko director, ba wani mutumin da Allah zai ba shi amanar wani bangare na jama'a, ya mutu yau mai mutu, ya mutu kuma a ranar mutuwarsa, wa huwa ghashim li ra'iyatihi, yana cikin halin al-gushu ga al'ummarsa, ya zalunce su, ya sace dukiyarsu, ya sace kudinsu, ya yi musu ha'inci, babu yadda za a yi hakan ta faru gare shi, illa harrama Allahu alaihi aljanna, ba sai sai Allah ya haramta masa shiga aljanna. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Hadisi na biyu an karbo daga Abu Maryam al-Azdi, Allah shi kare da gare shi. Abu Maryam al-Azdi ya zo ya samu Muawiya ibn Abi Sufyan, a lokacin Muawiya yana shugaban musulmi na dukkan duniya, duniyar gaba ɗaya tana hannunsa,
ba mulkin jiha kadai irin Kano ko Kaduna ko Zamfara ko wata jiha ba, ba mulkin kasa irin Najeriya ko Nijar ko Jamhuriyar Kamaru ba, duniyar gaba ɗaya tana hannunsa. Yake da shi, na ji manzon Allah yana cewa man wallahu Allahu shay'an min umuri muslimin, duk wanda Allah ya danka wani abu a hannunsa na lamarin musulmai, wannan abun komin kankantarsa. Dan man wallahu Allahu shay'an, wanda Allah ya shugabantar ya danka wani abu, kalmar wani abu, komin kankantar mukami a iyakacin hurumin wannan mukamin Allah zai maka tambaya a kai ranar tashin kiyama. Komin kankantar mukami a iyakacin gaccin wannan mukamin za a tambaye ka. Dukkan wanda Allah madaukakin sarki ya danka masa wani abu na lamarin musulmai, fa hatajaba duna hajatihim, sai ya sanya shamaki tsakanin shi da bukatar su. Ga bukatar talakawa, ga kudin talakawan, ba za a yi bukatar talakawan da kudin talakawan ba, sai dai shi mai mulki yake yin bukatunsa na kansa da kudin talakawa. Talakawa na bukatar ruwan sha, talakawa na bukatar gyaran makarantu, talakawa na bukatar tsaro, talakawa na bukatar lamurran su gyaru. Amma sai ka gane amfani da maƙudan kuɗi don cimma waɗansu manufofi na siyasa, in ma don ta zarce, in ma don ta zaune, in ma don ta maimaita, in ma don ta yi abin da duk take so ta yi, ya kasance an kashe maƙudan kuɗi ba don buƙatar al'umma ba, sai don buƙatar shi mai mulki shi kaɗai ko shi da waɗansu 'yan tsirarru na shi. Babu yanda za a yi mai mulki ya sanya hijabi tsakanin shi da buƙatar talakawansa, wakallatihim wa fakarihim, da talaucinsu da matsalarsu. Duk wanda ya haka, ihtajaba Allahu duna hajatihi wa fakarihi yawmal qiyama, Ubangiji ta'ala zai sanya shamaki tsakaninsa da bukatarsa, tsakaninsa da talaucinsa a ranar tashin kiyama. Yana da talauci ne ya samu rahama, Ubangiji sai ya sanya hijabi tsakaninsa da rahama. Yana da bukata ne ya tsira daga wuta ya shiga aljanna, sai Ubangiji ya sanya wani kadarko tsakaninsa daga shiga aljanna, ko tsakanin shi daga shiga aljanna, Ubangiji ya sanya wani shamaki tsakanin shi daga shiga aljanna. Wannan shine sakamakon dukkan mai mulki babba ko karami da zai ha'inta al'ummarsa, ya yi amfani da kudin talakawa ba cikin bukatar talakawa ba, sai cikin bukatar sa tashi da shi kadai ko shi da waɗansu 'yan tsirarru nasa. Wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito shi. Hadisi na uku an karɓo shi daga Kaula bintu Amir al-Ansariya, ita ce matar Sayyidina Hamza Allah shi kare da a gare ta da shi, qalat tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul, naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa, inna ridalan yatakhawwaduna fi malillahi bi dirhaki, lalle akwai wadansu mazaje suna nan suna tasarrufi cikin dukiyar Allah ba tare da haki ba, su kashe miliyoyi, su kashe dubunnai ba tare da ka'idar kisa ba, wanda suka zana wa kansu a ka'ida ba tare da ka'idar Allah ba, ba tare da ka'idar da manzon Allah ya bayar ba, ba tare da ka'idar da suka yi imani da ita a tsarin gudanar da mulkinsu ba. Haka kawai mutum ya daki kudin talakawa, ya kashe, ya yi amfani da shi ta yadda ya ga dama, ya ba da kungilar ƙarya, ya yi arin gizon kungila don cimma bukatar kansa. Inna ridalan yatakhawwaduna fi malillahi bi ghairi haqqin, waɗansu mutane fa suna tasarrufi cikin dukiyar Allah, dan dukiyar kasa dukiyar Allah ce, almalu malullah wal ibadu ibadullah wal biladu biladullah, dukiyar dukiyar Allah ce, kasar ta Allah ce, bayin na Allah ne, ana kashe dukiyar Ubangiji dan dada dama bayin Ubangiji, su duka a matsayin su na talakawan da ke karkashin mulkin, ba shi mai mulkin da shi da waɗansu ɗan gaban gobe. Inna ridalan yatakhawwaduna fi malillahi bi ghairi haqqin, manzo Allah ce lalle waɗansu mazaje suna tasarrufi cikin dukiyar Allah ba tare da haƙi ba, falahumun naru yawmal qiyama, wuta ita ce makoma su a ranar tashin kiyama. Wallahi tallahi waɗannan hadisi haka suke, kamar yadda suke cikin Bukhari da Muslim, kamar yadda Abu Dawud ya rawaito, duba dukkan wani sharhi mai sharhi, Bukhari yana da sharhi na Ibn Hajar al-Asqalani, Fathul Bari ko Umdatul Qari ko Hadiyus Sari, Imam Muslim yana da sharhi da Imam Nawawi yayi, Imam Abu Dawud yana da sharhi kala kala, Ma'alim as-Sunan na Imam al-Khattabi da kuma Tahdhib as-Sunan na Ibn al-Qayyim, Aun al-Ma'bud, Zull al-Majhud, ka duba waɗannan sharhin waɗannan hadisai dan kada ka ɗauka Ja'far ne akan minbari ya faɗa abin da ya ga dama, dan mulguna maka ko dan abinci gare ka ko dan cin mutuncinka. Wallahi tallahi kauna ce ta sa muke karantawa shugabanninmu irin wannan hadisai, dan mun san malaman da suke tare da su ba sa iya faɗa musu. malaman da suke tare da su sun yi tarayya da su ne don wata manufa ta su ta kansu, malaman da suke tare da su sun je ne don wasu wakilci kansu,
ba don su wakilci al'umma ba,
ba don su zama hamzatul wasli tsakanin bukatar talakawa bayan Allah da gwamnati ba,
sun je ne kawai don bukatar karan kansu, a ba su kwangila su su kadai don su kashe su ci gaban kansu,
a ba su kujeru na aikin haji, a ba su kujeru na umara, a tuntuɗa su makamai masu tsokar da za su sabi maɗuɗin kuɗi na albashi da allowances da rancen kuɗin gida da rancen mota da rancen duk wani abu.
Shi yasa babu yadda za a iya kallon gaban ka su faɗa maka waɗannan hadisai tare da cewa yin hakan shi ne wajibi a kansu, kuma in sun yi hakan sun yi maka gata, gatan da ko mahaifinka ba su yi maka irinsa ba, kuma sun yi wa kansu gata, domin za ka tsira tare da su a gaban Allah ranar tashin kiyama. Waɗannan kaɗan ne daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke nuna dukkan mutumin da yake da shugabanci, ko da bai kai mukamin gwamna ba, ko da commissioner ne, ko da chairman na local government ne, ko da head of department ne a local government yana shugabantar bangaren ayyuka ko bangaren ilimi, ko da director ne a wata ma'aikata ta gwamnati a wata cibiya daga cikin cibiyoyin hukuma a mataki na karamar hukuma, jiha da tarayya, dukkan mutumin da Allah bai wa shugabanci matukar ya ha'inta al'ummarsa, waɗannan hadisai sun gaskata da shi. Ba maganar wani ko wane, ba maganar Najeriya ko Chad ko Cameroon, ba maganar Kano ko Zamfara ko Sokoto ko Kebbi ko Borno ko Bauchi ko Ekiti ko Bayelsa ko dukkan wata jiha daga cikin jihohi, haka hadisan suke akan kowa daga cikin ɗaiɗaikun al'umma, haka hadisan za su gaskata akan kowane mai mulki, wanda ya yi da ya sauka, ko wanda yake kai yanzu, ko wanda yake son ya zarce, ko wanda yake son ya kwata nan gaba a hannun wani, wallahi waɗannan hadisai sun shafe su ne gaba ɗaya. Ba magana ce ta wani mutum ba, ko waɗansu tsirarin mutane, hadisin manzon Allah ya shafi duniya ne gaba ɗaya, tun da an aiko shi zuwa ga dukkan mutane. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil-alamin, ba mu turo ka ba sai dan zuwa ga mutane gaba ɗayan su, ƙwansu da farfatar su, farare da bakaken su, na da da na yanzu, MPDP da AANPP din su, da ƴan Afga din su, da dukkan kowa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ban turo ka ba sai dan ka zama rahama ga dukkan mutane. Da haka ya ƴan uwan mu wanda kuke da shugabanci a hannunku, ya shugabannin mu waɗanda Allah ya ɗora masuliyya a hannunku, ku sani cewa kowane ɗaya daga banku, kowane ɗaya daga cikinku zai tsaya a gaban Allah, Allah ya masa tambaya dangane da kiwon da ya bashi ranar tashin kiyama, sai ya yi kimtsi, ya yi shiri na tsayawa a gaban Allah ranar tashin kiyama. Duk gwamnan jihar da aka ce da shi gobe shugaban kasa zai zo, ai tun kafin sati da zo shugaban kasa za su yi ta mitin da shi da 'yan kabinet ɗinsa, don a ga cewa me za a yi a burge shugaban kasa, me za a yi a sa ya ji daɗi, me za a yi kare ganmu da laifi, kare ga wannan mu, don Allah yaushe kuka taɓa yin shawara ta tsawon awa biyu don ku ga yaya za ku fita gaban Allah ranar tashin kiyama tun daga ranar da kuka mulki zuwa yau. Shugaban kasa in zai zo, za a hana kowa barci, dukkan ma'aikatan gwamnati, kowace ma'aikata a hana ta sakat, gwamna idan zai je karamar hukuma, da chairman, da hakimi, da DPO, da officer na SS, da kowa hankalinsa a tashe, kowa gane yake yaya za a yi gwamna ya zo jihar mai koma ba tare da ya ga wallan mu ba, ba tare da ya ga kasawar mu ba, za a yi sati, za a yi sati biyu, wani lokacin wata ana shiri ana kimtsi, kuma sannan za a tsara masa ne bisa ga tsarin protocol, inda ake so ya kalla nan zai kalla, inda ake son ya gani nan zai gani, tare da haka ana dardar kare ga wallan mu, dan Allah wani shugaban karamar hukuma ya taba hada mutanensa suka tsaya yace ku zo mai shawara ta awa daya, ku zo mai shawara ta awa biyu, yaya za mu yi fita gaban Allah ranar tashin kiyama idan ya tambaye mu yaya muka gudanar da mulkin talakawan mu? A matsayin mu na shugabannin kananan hukumomi, karamar hukuma da take da mutum miliyan take mutum 300,000, 250,000, wata karamar hukumar 200,000, wata hukumar 500,000, wata hukumar karamar hukumar kaza, a matsayin mu na gwamnonin jihohi da 'yan cabinet, commissiononi da directoci wanda suke da fada a da sakatarorin gwamnati, wata jihar miliyan 2, wata jihar mutum miliyan 5, wata jihar mutum miliyan 10, miliyan 10 nan dukkanin su ce kun an su tambaya akan su ranar tashin kiyama, ya tsarin iliminsu, yaya kiwon lafiyarsu, yaya hanyarsu, yaya cin kasuwanninsu, yaya matsalolinsu, me kuka yi da dukiyar da Ubangiji ta Allah ya danka muku? Yana daga cikin adalcin Allah ba zai tambaye ku abin da ya fi ƙarfin samu, kuɗin da kuka samu da ake so ku kashe ta hanyar talakawan za su amfana, ba abin ku bashin abin da bai shigo hannunku ba, abin da ya shigo hannu kawai ake so ku aiwatar ta hanyar da ta dace.
ko aiwatar da shi dan amfanin jama'a. Akan wannan za a tambaye kowa ranar tashin kiyama. Wallahi dukkan malamin da bai faɗa muku wannan ba, ya cuce ku, ya zalunce ku, ko bai zama malamin gaskiya ba, ko bai zama wakilin al'umma ba. Wannan shine hakikanin gaskiyar da so yasa muke faɗa wa gwamnonin mu, ita muke faɗa wa kuma sunonin mu, domin ƴan uwan mu ne su musulmi, muna itikadin musuluncin su. In yau Allah ya karɓi rayuwarsu, za mu yi musu sallah, za mu roƙa musu gafara. Irin yadda muke sai idan a yau Allah ya karɓi rayuwarmu, su yi mana sallah, su roƙa mana gafara. Ba ma itikadin su kafirai ne, ko Yahudawa, ko Kiristoci, ko ƴan mushan, muna itikadin su musulmi ne. Da haka muke karantar da su hadisan da annabin musulunci ya zo da shi, nabiyina Muhammadun alaihi salatu wassalam. Amma sauran talakawa, sauran jama'a, ya kamata kowane ɗaya daga cikinmu ya duba ya ga haƙƙoƙin da ke kansa. Yaya kake mu'amalantar Allah, yaya kake mu'amalantar bayan Allah? Waɗannan ababe guda biyu kowane ɗaya daga cikinmu sai an tambaye shi a kansu. Yaya ka mu'amalanci Ubangijinka wajen bauta gare shi? Yaya ka mu'amalanci bayan Allah, matanka, iyayenka, maƙwabtanka, danginka, abokananka? Yaya ka mu'amalanci su? Wa kai wa dunkubarci, wa kai wa kyashi, wa kai wa hasada, wa ka zaga ka ji mutuncinsa a bayan idansa, wa ka saka masa fuska a gaban idansa, wa ka shiga cikin haƙƙinsa, dukiyarsa, wa ka shiga cikin haƙƙinsa na gangan jikinsa, wa ka zubar da jininsa, wa ka ci mutuncinsa? Kowane ɗaya daga cikin mai jewa kansa hisabi, da duba ya ga mu'amalarsa tsakanin shi da iyayensa, ɗari bisa ɗari suna da kyau, mu'amalarsa tsakaninsa da ƴaƴansa da kyau, shi da maƙwabtansa, shi da danginsa. Waɗannan haƙƙoƙi guda biyu, haƙƙin Allah da haƙƙin bayi, babu yanda za a yi ka tsira ranar tashin kiyama sai ka cika su. Samun cikas a haƙƙin Allah, ko samun cikas a haƙƙin bayin Allah, ko samun cikas a cikin waɗannan haƙƙoƙi guda biyu, yana gadarwa da ɗan adam halaka da taɓewa da tasgaro. Wajibi ne ka kusanta abin da Allah ya ce ka yi, wajibi ne ka nisanci abin da Allah ya hana ka. Ina sake maimaita mana cewa ɓarna ta yaɗu a tsakaninmu, fasadi ya yi yawa a tsakaninmu, na fai da na ɓoye duk gashi nan. Ya kamata mu tuna da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da na taɓa karanto mana ita kan wannan minbari. Manzo Allah ya ce babu yanda za a yi alfashata ya tsaya tsakankanin mutane su yaɗa ta, illa fashatihim al-ta'un wal-awja' allati lam takun madar fi aslafihim, fati sai annoba ta yaɗu a tsakaninsu, sai cutuka sun yaɗu irin cutukan da ba taɓa yin irinsu ba a tarihi, za su yaɗu a tsakanin jama'a. A sakamakon me? A sakamakon yaɗuwar alfasha. Alfasha na nufin zina, alfasha na nufin namiji ya sadu da namiji ɗan uwansa, luwaɗi, alfasha na nufin mace ta nemi mace ƴar uwarta, alfasha na nufin ɗan adam ya nemi dabba. Dukkan waɗannan sun shiga cikin alfasha, sai dai matakin wane ko ne? Wanne ne wanda yau bai yaɗu a tsakanin jama'a? Wani irin fasadi ne bai yaɗu a tsakanin jama'a ba? Ashe dan haka dole cutuka su yawa a cikin birane da ƙauyuka, kuma a rasa maganin su? Ba wai dan babu maganin ba, Allah ya ɓoye maganin ga barin mu dan saboda ya mana hukuma. Abu na biyu, manzon Allah ya ce babu yanda za a yi mutane su tauye mudu da suke aunarwa da ba a abinci da shi, ko su tauye sikeli yanda kuka zo bisirin fati sai an kama su da fari wakijatul mu'na, sannan a danke su da tsananin rayuwa, kuncin rayuwa, wa jawri sultani alaihim, a jarrabe su da zalunci shugabanni a kansu. Wanne ne bai faru ba? Tauye sikelin ko mai zani, garwaya abu mai kyau da mara kyau, fa'inci kala kala ga jinsu tsakanin jama'a. Abu na uku yace ba yanda za a yi mutane su hana zakkar dukiyoyinsu, illa mun da zafara mina sama, ba sai sai an hana su ruwa daga sama, wa laula bahaimu lam yunqaru, in ba dan dabbobi ma da ruwan ma ba za a yi ba, amma saboda dabbobi sai a yi shi. Amma kun yi duka gonakin mu sai a yi shi a dalin Allah, ya biyo kan duwatsu ya zo rafi ya zo gulbi dabbobin su fesa mu goma da sa. Abu na hudu, manzon Allah ya ce ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم باب ينزع سورولي القول من الله سورولي القول من ذن الله فاتيت الله يا دورا ابو كان اداوا سو اكن سو سو باتي وانا ابو رهنسو تن الله يا دورا ابو كان اداوا مو اكن مو تو شكرا شدا اي شيغا تا 7 لا شيغا تا 7 انا cikin musiba shugabannin mu sun dauki mulkin mu sun mika a hannun makiyan mu suna gana mana musiba. Muna jin wahala, wahala da suke tsammanin za ta faru ta kare ne akan mu kadai, su ma tana shafa su. Kada ku taba dauka cewa idan kai Allah ya jarrabe ka da rashin ci, da rashin sha, da karancin ruwan sha, da karancin abinci, dakin ka yana yoyo da damana, su duk ba su da wannan matsalar tun shekaru aru-aru da suka wuce, kuma daga nan zuwa wani lokaci ba sa tunanin wannan matsalar ta kai musu, to sai Allah ya jarrabe su da wata musibar da ba wannan ba. Rashin kwanciyar hankali ba sa iya barci. Allah ya jarrabo ni da wata musibar hauhawar jini, Allah ya jarrabo ni da wata musibar musibu kala-kala, a jarrabe su a gidansu, matansu su gagare su, ƴaƴansu su rinka neman su hallaka su, musibu kala-kala Ubangiji ta Allah ke jarraba su da shi wanda sun fi ƙarfin nasu ya talaka. Manzon Allah ya faɗa a gurin cewa malam ta kuma yi matuhum bi kitabillah wa yatakayyaru bima anzalallah illa ja'ala Allahu ba'athahum bainahum, ba yanda za a yi shugabannin su ba za su yi aiki da littafin Allah ba, ba za su nemo alheri cikin abin da Allah ya saukar ba, fati sai Allah ya sanya musifa su a tsakanin su, matukar ba za a yi aiki da dokar Allah ba a barkasa, to Allah zai haɗa gaba a tsakankanin ku da juna. Ka faɗa mun gwamnati daga cikin gwamnatocin jihohi da za ka ce 100% ana shiri tsakanin gwamnan jihar da dukkan mutanen sa. Ta ciki na ciki gaisawa a waje da yin fara'a wannan daban, amma kullum da ake cikin karkashin kasa daban, ba kansu ɗaya ba, a wani gajar suke, a rushe suke, akwai daraktocin da suke zan shiga bayan gwamnan jihar su, akwai kwamishinonin da suke zan shiga bayan gwamnan jihar su, akwai kwamishinan da yake raba motoci sama da 20 a karamar hukumar da ya fito ba don kawai ba da ga bayan gwamnan jihar sa, da akwai irin waɗannan, da Allah ba asahum bainahum, Allah ya sanya musibar su a tsakankanin su saboda mai rashin yin aiki da dokar Allah, rashin kare haƙƙin talakawa, rashin kare haƙƙin bayan Allah, rashin sauke wannan abada da Allah ya tura musu daidai wa daidai. Ya yi kuwa musulmi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi daga Ibn Mas'ud, Allah ya kare da gare shi, yace da sahabbai istahyu min Allah ya fi haya, ku ji kunyar Allah hakikanin jin kunyar sa. Sahabbai sai suka ce wallahi muna jin kunyar Allah, alhamdulillah muna jin kunyar Allah. Sai manzon Allah ce ba irin matakin kunyar da kuke tunani ba, walakin istihya min Allah ya fi haya, hakikanin jin kunyar Allah ga su kamar haka. Abu na farko, an tahfazar ra'asa wa mawa'a, ka kiyaye kai da abin da kai ya kusa. Abu na biyu, an tahfazar batna wa mahawa, ka kiyaye ciki da abin da ciki ya kusa. Abu na uku, wa tazkura al-mauta wal bila, ka rinka tuna cewa za ka mutu kuma za ka rijiye a cikin kasa. Waɗannan su ne hakikanin jin kunyar Allah. Kiyaye kai da abin da kai ya kusa. Mai kai ya kusa? Kai ya kunshi ido, kar ka kalli haramun da shi sai halal. Kai ya kunshi kunne, kar ka saurari haramun da shi sai halal. Da zancen banza, da gulma, da kinibibi, da kage, kar ka zama kunnenka ka bayar da shi don sauraron waɗannan su yi tasiri a cikin tasarrufinka a rayuwa. Kaɗe-kaɗe, waƙe-waƙe, shirme, kar ka bayar da kunnenka don sauraron wannan. Harshe mafi hatsarin gaba kenan a jikin dan adam. Harshe ka kiyaye harshenka, kada ka furta komai sai abin da zai dawo maka dan Allah. Kar ka zagi wani, kar ka yi wani kage dan ka ji dan ka cimma bukatarka. Kar ka zagi wani, kar ka zargi wani, kar ka ci mutuncin wani. Ka kiyaye harshe, kai da abin da ya kusa, idanu, kunnuwa, harshe. Sannan kai da abin da ya kusa, baki, mai zai shiga cikin bakin na ci ko na sha, ya zanto cewa wanda Allah ya yi izinin ya shiga ne. Kaga mutum ya kiyaye kai da abin da kai ya kusa. Abu na biyu, ya kiyaye ciki da abin da ciki ya kunsa, ma'ana kare sa a cikinsa komai sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya halatta masa, ko dangin abinci ko dangin abin sha. Sannan abu na uku, mutum ya rinka tunasewa zai mutu, duk ɗan adam dole ya mutu ko ya tafi ko ya so, kullu nafsin za'iqatul maut wa ilayna turja'un, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bis-sharri wal-khairi fitna wa ilayna turja'un, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زهدها عن النار وادخل الجنه فقد فاز ومن حياه الدنيا الا متاع الغرور دولا سي كامن tare da kuke ko ina ne ko kana tafi ko a zaune ba ta ko kunyar suwa ne da tana da makangare ne ai da lamarin da bai bace ba dubi dai fir'auna wai shi da ya dagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bi shi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da yayi nufi ba dubi dai da sarakunan mu wanda sun karge kasar mu masu ko daraja gare mu dubi shehu mujaddidin mu ku tuna ba za mu dawoma ba yau ina sarkin musulmi Bello ko Abdulkarimi Musa ko Abdulsalami sun wuce wannan mukami ba san dai wanda ya rige ba kowa sai ya mutu ka tuna mutuwa in tuna mutuwa mutuna mutuwa mutuna rubigewa a cikin kasa sai manzo Allah ya ce wa man arada al-akhirah taraka zinatad dunya duk wanda yake san lahira da zai kawar duniya ba ta mamaye kansa kawar duniya sai na tara dukiya sai na tara kuɗi sai na tara gidaje sai na tara motoci sai na tara kulotai kawar duniya ba ta kansa inda mutum na san lahira fa man fa'ala zalik dukkan wanda ya waɗancan ababai da muka ambata a baya fa qad istahya min Allah haqqal haya haqiqa ya ji kunyar Allah haqiqan jin kunyar Allah ya ubangiji ka gyara shugabannin mu ya ubangiji kai musu gamankatar ya ubangiji kai musu tawfiki ya Ubangiji ka arzuta su da masu shawara da gari, ya Ubangiji ka kimsa musu jin tsoronka da jin kunyarka, ya Ubangiji sa musu jin tsoronka sama da jin tsoron kowa, sa musu san adalci da gaskiya a cikin zuciyarsu sama da yadda suke san ruwa a yinin da ake zafi, sa musu san gaskiya, sa musu jin tsoronka, sa musu jin tsoron azabarka ya Ubangiji. Ya Allah ka taimake su, ya Allah ka ɗauki lamarinsu, ya Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarsu, ya Allah ka ganar da mu tare da su gaskiya, ya Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta, ka nuna mana ƙariya ka ba mu ikon kauce mata, ka dawar da mu akan tafarkin manzanka badadinka matacin mu shine shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.